إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ɗan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haɗuwarmu a wannan rana ta talata a yau na 23 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 2 ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya. Ci gaba da darasinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa daga wannan masallaci mai albarka a nan Tirjeri da ke nan cikin garin Bauchi. A darasinmu na baya, in ban manta ba, mun tsaya ƙarshen aya ta 20 a cikin surar Zukhruf. Yau kenan insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 21. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta. Allah ta'ala ya sa albarka a cikin karatunmu. Allah ya mana azurta mu da ikhlasi. Allah ya karɓa mana ayyukanmu, ya sa karɓatun muke, ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
ce awalam yasiru fil ard. Allah ta'ala yace shin me yasa ne kan wai ba za su dinga kai komo a bayan kasa ba. Fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min kanu min qablihim. Me yasa ba za su dinga kai komo a bayan kasa, su dinga duba suna ga yaya karshen waɗanda suka gabace su ya kasance ba. Waɗannan da suke kafirce ma dokokin Allah, suke kafirce ma Allah, suke kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suke yaɗa ɓarna a bayan ƙasa, Ubangiji ta'ala ya ce me yasa kan ba za su dinga kai komo a bayan ƙasa, suna duba suna ganin wai waɗanda suka yi irin aikinsu gabaninsu wai ya ƙarshe su ya kasance. Wannan yana daga cikin uslubin da Alƙur'ani yake karantar da bayi, shi ne ɗaukar izina daga waɗanda suka gabata. Ɗaukar izina da ɗaukar darasi daga rayuwar magabata, sawa'un waɗanda suka tsaya suka yi aikin alkhairi ne suka girbi alkhairi, ko waɗanda suka yi aikin sharri suka girbi sharri. Musulunci yana karantar da mu, Alƙur'ani yana karantar da mu dinga bibiyar
tarihi da kissoshi ingantattu na waɗanda suka gabace mu, mu ga waɗanda suka tsayi akan imani da aiki na gari da gaskiya, mu ga kuma yadda Allah madaukakin sarki yake mutunce su, mu ga kuma waɗanda suka yi aikin banza da sakon Allah, mu ga kuma yadda Allah madaukakin sarki ya wulakanta shi tunda take. Mu gane cewa wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala a wajen mu'amalantar gaskiya da ƙarya. Gaskiya ita ce take dawwama, ita ce Allah yake taimakonta. Idan ya tashi taimakonta kuma yana taimakonta tare da duk wanda ya rabe ta, kamar yadda ƙarya ita ce mai gushewa, ita Allah ke lalatawa, ita Allah ke tarwatsawa. Idan ya tashi tarwatsata, yana tarwatsata tare da duk wanda ya rabe ta. Duk wanda ya rabe gaskiya, to in Allah ya tashi taimako zai hada da shi, kamar yadda duk wanda ya rabe ƙarya, idan Allah ya tashi tarwatsa shi da lalata ƙarya, to zai hada da shi. To shine Allah yake cewa awalam yasiru fil ardi, Allah yake cewa wai shin menene yasa ka ba sa yin yawo a bayan ƙasa, ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba. Fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kafaru min qablihi, su je su duba su ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance. Allah ta'ala ya ce kanu hum ashadda minhum quwwa, Allah ya ce su waɗannan kafiran da suka gabace ku ai sun fi ku ƙarfi. Allah ya ce sun fi su ƙarfi. Wa atharan fil ardi, sannan bayan sun fi su ƙarfi, sun fi su samun dama a bayan ƙasa. Walaqad makkannahum fima in makkannakum fi, Allah ya ce mun ba su tamkini da dama a bayan ƙasa irin wanda ku ban ba ku. Su Allah ya ce sun fi ku samun dama a bayan ƙasa. Mudubirin Yahudawa a mudubirin Samudawa da Adawa da irin daman da suka samu a bayan ƙasa. Annabi a annabi cikin annabawansu sai da yake gaya musu yana tuna musu ni'imar Allah, ya ce wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum. Salih alayhi salatu wassalam yake fada wa mutanansa Samudawa, yake cewa da su wadhkuru kutina in ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi, kutina lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanya ku kuka zama mamaya bayan Adawa, bayan Allah ya tafiyar da Adawa ya kawo ku kuka maye gurbin su, ya ba ku dama wa bawwa'akum fil ard, Allah ya ba ku dama a bayan ƙasa. Kamar ya yace tattakhiduna min suhuliha usura, inda ƙasa take mai laushi mai sauki kuna gina manya-manyan benaye, manya-manyan gine-gine, manya-manyan fadodi kuna ginawa. Wa tanhituna aljibala buyuta, inda kuma yake manya-manyan duwatsu ne kuna fasawa kuma da shi gidaje. Duwatsu suke zuwa su fasa, Allah ya ba su dama, ba sa zama a irin ƙasa irin yadda muke zama a ƙasa, sai dai su zauna a kan dutse saboda ƙarfin jiki da Allah ya ba su. Shi ya sa a suratu Fussilat da Adawan da Samudawan duka sun yi girman kai. Allah ya ba da misalin Adawa ya ce wa amma adun fastakbaru fil ardi,
wa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghayri al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yaj'alun, fa arsalna ولعذاب الأعزى وهم لا ينصرون
الله يأتي وأما عاد الله يأتي أما عاد وأبن دي فارز فاستكبروا في الأرض بغير الحق suka yi girman kai a bayan kasa ba tare da gaskiya ba da suka dubi irin zubin da Allah ya musu na halitta wa qalu sai suka ce man ashaddu minna quwwa suka ce to kai annabi hudi da kake batun wai akwai mala'ikun da Allah zai turo su yi mana azaba kalle muka gani wai fi mu karfi duba ka gani kalle muka gani ka taba ganin wata halitta da tafi mu karfi Allah ya ce a ha awalam yarawu anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ce shin ba su sani ba Allah da ya halicce su ya fi su karfi a to Allah da yayi ka da karfi in ya tashi yinka da karfi sai kuma yake da fishi karfi ai ba zai yi ba awalan ni yarau anna Allah alladhi khalaqahu ashaddu min quwwa Allah ce ba ku san cewa ni da na halicce ku na fi ku karfi ba wa kanu bi ayatina yajhadu sai an san ce suna jayayya game da ayoyin mu to Allah ya ce irin wayannan da adawar da samudawar da sauran waɗanda aka halakar da su Allah ya ce mun ba su dama a bayan ƙasa sama da yadda muka ba ku dama sama da yadda muka ba ku dama shine a suratul mulk yace wa asarul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atu rusulun bil bayyinat sun raye ƙasa sun kawo ci gaba ma ƙasa sama da yadda ku kawo amma ƙarshe Allah ya ce fa akhadahum Allahu bi dhunubihim Allah sai ya kama su da laifukan su menene laifinsu shine karyata annabawa da suka yi wa ma kana lahu min Allahi min wa'd suka rasa wani wanda zai taimake su ya tare su ya kare su daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce zalika hakan ya faru ne bi annahum saboda su sun kasance kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun kasance suna zuwa musu da hujjoji bayyinannu fa kafaru sai suka kafirci shine laifi an musu wa'azi suka ji bin wa'azi suka kafirce ma wa'azi fa akhadahumullah sai Allah ya kama su saboda wannan laifin innahu lallai shi Allah qawiyyun bi karfi ne shadidul iqab wa mai tsananin hukuma ne ya tashi hukuma Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa laqad arsalna musa
wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
الله تعالى يأتي ولقد أرسلنا موسى الله يأتي حقيقة من أيك النبي موسى بآياتنا من أيك النبي موسى دا آيو يمو وسلطان مبين دا هجوجي بينا نو هجوجي ونن دسكي أبيلي إلى فرعون مكا أيكيش دوا بفرعون وهامانا دا هامانا وزير فرعون wa qaruna da kuma qarun fa qalu wadannan uku sai suka ce sahibun kadda suka ce ma annabi Musa masihirci makarici Allah ya ce mun aika annabi Musa da hujjoji bayyananu muka tura shi muka ce ka je ka yi wa'azi ma fir'auna da hamana da qaruna wa iznada rabbuka Musa anitil qawmal zalimin qawma fir'auna ala yattaqu Allah ya ce tuna lokacin da ubangijinka ya kira annabi Musa ya ce da shi ka je ka samu wayannan azzalimin mutane kamar su wani mutanen Fir'auna ka ce da su ala yattaqu dan me ba za ku ji tsoron Allah ba wa'azin da ya musu kenan me yasa ba za ku kiyaye dokokin Allah ba me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba suka yi ta kawo hujjoji daban-daban Fir'auna ya ce alam rabbika fina walidan wala mistafina min umrika sinin ce kai ba nan aka haife ka ba mu ka daidai ka nan wajen ba shekaran ka nawa nan wajen yanki da daga mu shekarun da yusha ta haife ka wala bi sabina min umrika sin kwana kwana da ka zo duniya fa to wannan hujja ce ta Fir'auna yasa duk wanda ka ga za a zo ana batun addini yace kai dan karamin yaro ne ko kai yaro ne to ya zama ɗaya da Fir'auna ke kaga Fir'auna ma ya rasa hujja yace ma annabi Musa kai yaro ne to duk wanda kaji ya ce kai yaro ne to ta kare masa ne hujja ta kare masa irin yadda ta kare wa Fir'auna to shi yasa sai amfani da hujjar da Fir'auna ya amfani da ita amma yarintar mutum da kankantansa ba shi ke nuna gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa ba abinda ke nuna gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa ba yawan shekarunsa ko kankantar shekarunsa ba a'a yawan hujjojinsa su ke nuna gaskiyarsa kankantar hujjojinsa da rashinsu su ke nuna rashin gaskiyarsa ko da ko shi yake magana cibiya mutum bai da hujjoji a addini to shine mara gaskiya wannan kuma ita ce kaida wannan ita ce kaida saboda haka Fir'auna ya ta kawo hujjoji daban-daban har ya ce ma annabi Musa sahirun kasa ce ma annabi Musa inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun yace kun ga wannan annabin da aka yi kuma wallahi ma hukunci wannan manzon da aka yi kuma kai ma hukunci annabi Musa yayi masa wa'azi sai ya ce kai qalil malai hawlahu inna hadha la sahirun alim yace mutanen da suke kewaye da shi yace kun ga wannan masihinci ne sihirin sa ma da ilimi yake yi sihiri yake amma da ilimi me yazo yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fa madha ta'malu so yake fitar da ku daga kasan ku da sihirin sa sihiri yazo da shi haka nan Allah ya aike shi tare da dan uwansa annabi Harun alaihi salatu wassalam da suka je suka ce ai suka ce musu wannan masihinci ne suka ce wannan gaba ɗaya babu abin da kun zo da shi in ba sihiri ba kamar yadda suka faɗi Allah madaukakin sarki ya ambata mana yadda suka soki annabi Musa da annabi Haruna alaihi salatu wassalam Allah ya ce qala Musa taqul lil haqqi lamma ja'akum asihirun hadha wala yuflihu as-sahirun qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimumin suka ce abinda ku zo da shi kenan sihiri kuma kun zo ne saboda ku karkatar da mu daga abin da muka samu iyayenmu da kakanni suna yi na bautar alwali da ku abinda kuke nema kuma shi ne jagorancin kasa kuke so saboda haka ku za mu taɓa muku imani saboda haka suke ta kafa hujjoji daban-daban da haka Allah ya ce wala qad arsalna Musa Allah ya ce haƙiƙa mun aika annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da hujjoji bayyanannu hujja mabayyaniya ila fir'auna muka aike shi zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa qaruna da qarun fa qalu suka ce sahirun kazzab suka ce masihirci makaryaci falamma ja'ahum bil haqqi min indina lokacin da annabi Musa ya zo musu da gaskiya daga gare mu qalu qutlu abna alladhina amanu ma'ahu sai suka ce kai ku kashe ƴaƴa maza na waɗanda suka yi imani da shi duk wanda miji da ya imani da shi suka ce ku kashe shi wannan kuma dalili shine kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar masihirtan Fir'auna bokayensa sun tabbatar masa cewa akwai wani yaro da za a haife shi kwanan nan wanda shine zai zama sanadiyan salwantar wannan mulkin da yake kai saboda haka yace to abinda za a yi shine duk wanda aka haife shi namiji aka kashe shi in mace ce a bata wannan karo na farko kenan karo na biyu kuma bayan annabi Musa Allah ya aiko shi ya zo yana musu wa'azi Allah ya faɗa a suratul a'raf wa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka qala sanuqtilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun mutanen fir'auna suka zuga shi suka ce yanzu zaka bar fir'auna zaka bar annabi Musa da mutanensa zo su yaɗa ɓarna a bayan ƙasa su bar kafe da ababen bautanka ya ce to abin da za shi ne za mu kashe ƴaƴansu maza mu bar mata shi ne Allah ya ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qutlu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum Allah ya ce lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da gaskiya daga gare mu sai suka ce ku kashe ƴaƴa maza na waɗanda suka yi imani da shi ku bar ƴaƴa mata da rai Allah ya ce wa ma kaidul kafirina kaidin kafirai da suke kullawa don su batar da al'umma da kan gaskiya bai kasance ba illa fi dalal bai kasance ba face a cikin bata duk abinda za su gama yi duk su gama Allah zai tarwatsa wannan shirin Allah ba zai bari shirin ya ci ba na'am wa qala fir'aun
wa qala fir'aun dharuni aqtul musa wal yad'u rabban قلتم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء
sayace wa qala fir'aun da annabi Musa zo musu da gaskiya sai fir'aun yace zaruni aqtul Musa budan bakin fir'aun sai yace kai ku kyale ni in kashe annabi Musa nan ba kowa ya huta ku balle in kashe shi wal yad'u rabba ya kina ubangijin sai zai dauka mata fansa an kashe shi sai yace inni akhafu an yubaddila dinakum abinda yasa zan kashe shi shine ina jin tsoron kar ya canza muku addinin ku da kuke kai aw an yuzhira fi ardil fasad ko kuma ya da barna a bayan kasa wai fir'auna ne yake cewa annabi Musa wai ya da barna a bayan kasa wannan shine Allah ya ce afa man zuyina lahu su'u amalihi farahu hasana Allah ya ce me za ka ce game da wanda aka kawata masa mummunan aikin sa amma sai yake ganin aikin mai kyau yanzu wai fir'auna ne yake ce ma annabi Musa inni akhafu an yubaddila dinakum ina jin tsoron kar ya musanya muku addinin ku ya canza ku daga kan hanya madaidaiciya aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya je ya da barna a bayan kasa wannan shine abin da kafiran Makka suka faɗi kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Sad da muka wuce a baya wa qalaqal mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad haka kafirai suka faɗi suka ce وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا الله يأتي أنت كذنك إذكلي سكي مكا سنة ينزوان لني الله يكوى أمد أي مندو هذا فدا مدونا سكي سنة جاء ومن ينزو سكي كا يوكا نموك جيوا وجن وعز محمد سورا إرس إن كادا لا يبلنا عن آلهتنا سورا كدن دا يقتن دمولا كبوتن بمكا لو لا أنسى ولنا عليها بعد من يهوري ملك بوتن بمكا دا كوبا dabarin imani ya tabbata a zuciyarmu ba yau kan da mun bata to shine Allah yake fadi a suratul Sad wal qalaqal mala'u minhum alimshu wasbiru ala aliyatikum in suka fada haka to sai manyan su ce musu a kare dike addini da kyau ayi hakuri wasbiru ala aliyatikum inna hadha la shay'un yurad to anan shine abin da fir'auna yake ce ma annabi Musa inni aqafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad wa ina jin tsoron kar ya canza ku da kan addinin ku ko ya da muku banna a bayan kasa wa qala musa sai annabi musa alaihi salam ya ce inni uzu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsare ubangiji na da ubangijin ku Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku ina neman shi ya tsare ni min kulli mutakabbirin daga sharrin duk wani mai takabburanci mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar hisabi ba duk wani mai girman kai da jiji da kai da takabburanci wanda bai imani da ranar hisabi ba ina roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsane daga sharrin sa Allah ya ce wa qala rajulun mu'minu min ali fir'aun sai wani mutum wanda yake mumini ne mai imani kamar yadda muka faɗa a mukaddimar gabatar da surar ana kiran surar da suratul mu'min kamar yadda ake ce mata suratul kafir suratul mu'min nisba ce zuwa ga wannan mutumin wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun sai wani mutum wanda yayi imani yana cikin mutanen Fir'auna amma shine imani wannan shine abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani rajulun mu'min wani mutum ne imani amma babu wani nassi sarihi da ya zo yayi bayanin cewa ga takamaimin sunan wannan mutum mafi yawa Isra'iliyan saboda haka Allah ya ce wa qala rajulun mu'min ga waye wani mutum mai imani wanda shi yayi imani min ali fir'aun amma yaktumu imanahu ya koye imaninsa saboda maslaha saboda yana so ya karanci yaya su fir'aunan suke da kuma jiran cewa in annabi Musa da da'awarsa suka yi karfi sai ya bayyana yaktumu imana sai ce da su ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum kawai laifinsa din ya ce Allah shine ubangiji na din ya ce Allah shine ubangiji na sai ku kashe shi wannan ita ce magana da sayyidina Abubakar ya faɗa wa kafiran Makka lokacin da suka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi yazo yana sujjada a cikin dakin Ka'aba wani kafiri ya dauko tumbin dabba yazo ne zuba masa akan shi sayyidina Abubakar yana zuwa ya tunkude shi ya ture shi sai da ya faɗi yace da shi ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu da ku kashe mutum laifinsa kawai dan yace Allah shine ubangiji na wa ma naqamu minhu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum bayan kuma yazo muku da hujjoji bayyanannu daga wajen ubangijinku kun kasa kare kanku da abin da kuke kai na bautan wasu wanda ba Allah ba sai ku ce wanda ya kawo muku hujjoji daga wajen Allah shi kuma za ku kashe shi wa in yaku kadiban fa alayhi kadhib in ma ƙarya yake yi to ai ƙaryan shi na gare shi naku ne mai da kashe shi ku ku ci gaba da abin da kuke kai shi ma ya ci gaba da abin da yake kai ku faɗa ya faɗa menene a ciki wa in yaku sadiqan in kuma da gaske yake yi yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum dukkanin abin da ya gaya muku yi muku alƙawarin wallahi bai same ku zai same ku ko menene anan ba yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum wannan ba'dun ba tabi'iyya bane zaka ce wani bangare in aka ce wani bangare na abun da muku alƙawari zai shafe ku gaskiya ba ta tabbata ba kenan ay yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum ay yusibukum kullul ladhi ya'idukum duk abun da muku alƙawari wallahi zai shafe ku ya same ku wannan kuma shine abun da Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam am yaquluna iftara qul inni iftaraytuhu fa alayhi ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun Allah ya ce in sun ce ka kirkiri Qur'ani ne ka ce musu to in ma na kirkira ne to laifin kire da nayi ma Allah na kaina laifin ku na bautan gumaka da bautan wani Allah kuma babu ni babu shi na bar ranka daga shi saboda haka Allah ya ce wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna Allah lallai Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shirye da duk wanda yake mabarnaci ne mai yawan ƙarya Allah baya shirye da shi kazzab ala wazni fa'al allati tufidu al-mubalagha kina wato a sigar mubalagha mutumin da yake yawan ƙarya har ƙarya ta bi ɗabi'arsa ta bi jikinsa har yake ma Allah ƙarya kuma ya zama mabarnaci to Allah baya shirye da shi inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab yace da su ya qaumi lakumul mulkul yau yace da su ya ku mutane na a yau dai gashi kuke da mulki zahiri na fil ardh kuke da iko a bayan kasa kuna abin da kuka dama faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana waye isa ya taimake mu ya kare mu daga azabar Allah in azabar Allah ta zo mana waye isa wane ne ya isa to kasan du'a'in da zaka yi sai Allah ya ga dama kafin mutum ya karba yanzu kaga duk wannan wa'azin duk gashi zaka ga ya ratsa jikin mu gaba daya amma yana gama wannan wa'azin qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara sai fir'aunu yace ka ni fa abin da nake nuna muku nan fa a gani na ba shine daidai hanyar bautan allolin da iyaye da kakanni suke kai din nan ni fa a gani na shine daidai wa ma ahadikum illa sabilar rashad fir'aunu yace ni fa ba komai nake so in nuna muku ba sai hanyar tsira ina so nuna muku hanya madaidaiciya ne hanyar da za ku bi ku tsira kaga tabbacin afa man duyina la husu amali fara'u hasana yanzu wai fir'auna ne yake gaya ma jama'a cewa wai shi ne yake so nuna musu hanyar tsira Allah ya ce wa qala allazi amana ka kar da ni
wa qala allazi amana ya qaumi inni aqafu alayhi بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى
za mu tsaya a kan wannan aya ta 29 Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a kan aya ta 30 za mu bada abin da ya rage mana da mintoci ma ɗan'uwana abokina aminina wanda ya kawo mana ziyara malamin Abdullahi a wanda ya kiɗa ne ga babban malamin babanmu Imam Hassan Usman Zango limamin masallacin Juma'a namu na Abdulrahman bin Auf da ke Zango saboda haka zan ba shi dama ya yi mana nasiha Mala Abdullahi bismillah Mala Abdullahi ni abokina ne kamar yadda bara ma ya kawo mana ziyara nan waje abokina ne tun nursery da haka tun muna nursery wa aljin mu ne da shi har zuwa yanzu kuma muna tare Allah madaukakin sarki ya kara mu rayuwa albarka Allah ya saka da alkhairi muna godiya da wannan ziyara kwarai da gaske
wannan duka wani abu ne wanda ya kamata a ce wuri ke hannu
a wannan wata na Ramadan kuma a wannan goma ƙarshe na watan Ramadan. Sai salloli da ake yi na nafili kamar da abin da ya shafi sallar tarawihi, sallar tahajjudi. Ke sa kullum abin da nake cewa babu wanda ake masa wayo da dabara fiye da wanda yana zaune da lafiyarsa yana kwance a gidansa ana sallar tahajjudi ko sallar tarawihi bai iso ba. Domin ba karamin alkhairi ba ne ake rasa a wannan lokaci. Lokaci ne da Allah ya ce karfan addu'an bai. Kuma kana da bukatu a wurin Allah. Wannan addu'a kana da bukatan Allah ya shiryar maka da ƴaƴanka. Kana da bukatan Allah ya ba ku zaman lafiya a garinku da anguwan da kuke. Domin zaman lafiya wani abu ne wanda wasu al'umma sun rasa shi. Kana da bukatan Allah ya buɗa maka a cikin nemanka. A wurin aikinka, a cikin kasuwancinka, duka sannan kuma kana bukata ko kana neman Allah ya yafe maka kurakuranka. Wannan lokaci ne dama ne muka samu, wanda wasu ba su samu wannan dama ba. Ba mamaki a wancan shekara akwai waɗanda wancan shekarar da su aka yi tafsiri suna zuwa wajen sauraron wannan tafsirin a wannan masallaci. Wasu ba sa yi, sun koma zuwa ga Allah. Wannan kadan ya kamata a ce idan ka zauna ka duba. Za ka ga cewa Allah ya maka da Allah ya maka da ima Allah ya baka dama. Mu yi amfani da wannan damar. Kar mu zanto masu lalaci masu sakaci. Kana da damar da za ka ci sallan nan ayyabe. Ka yi kokarin ka ci ayyabe. A wannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan, ziyara ya zartana tare da zumunci a cikin wannan kwanaki. Domin duka riban kafa ne alkhairai ne wanda mutum ya kamata a ce ya fiske su. Sannan kuma wannan tafsirin Al-Qur'ani. Idan da mun san alkhairi da ke cikin zuwa ka zauna ka saurari Al-Qur'ani da tsaron Allah, ba za ka bari rana daya da kake da cikakken dama da za ka zo ka zauna ka saurari Al-Qur'ani na kanka ka saurara. Wannan tafsirin Al-Qur'ani da ake ta yi a masallatai wallahi alkhairi ne a gare mu. Muna so rayuwarmu da duniya ya yi mana kyau, ya yi mana daɗi. Sannan kuma muna so mu samu rayuwar lafiya. Wani malami yake cewa idan kana so Allah ya baka duniya, ma'ana rayuwar duniya yi maka daɗi, yace to kai riko da Al-Qur'ani. Domin a cikin Al-Qur'ani Allah ya bada labarin al'ummun da suka gabata ta yanda suka yi riko da littafin da aka basu na Al-Qur'ani, rayuwar yi musu daɗi. A cikin wannan Al-Qur'ani an baka labaran annabawan da suka gabata a cikin wannan Al-Qur'ani, yanda suka yi riko da abin da Allah ya aiko musu na saƙonni a wannan lokacin nasu. Riko da shi da suka yi sai suka ya kai su ga tudun Najira. Kai ma abin da yake dacewa a gare ka shi ne ka riƙe wannan Al-Qur'ani da aka turo wa annabinka, malaminka, shugabanka, alƙalinka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abin da yake dacewa shi ne mu riƙe wannan littafi na Al-Qur'ani. Gatan musulmi shine Al-Qur'ani. Babu abin da ke canza mutum kamar Al-Qur'ani. Yanzu ne da ka zo ka saurari Al-Qur'ani kana zaune sai a fassara maka sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Ba mamaki akwai wani abin da kana yin shi kuskure ne baka sani ba. Sai ta hanyar zama kana sauraron Al-Qur'ani ne za ka ƙara gane cewa ashe abu kaza ya kamata a ce akan abu kaza ne zan dage in ɗaga jijiyan wuya akan abu kaza ne ba akan abu kaza ba. Abu kazan da nake yin nan ashe kuskure ne yanzu ne ya kamata a ce in dawo in ja. Wannan Al-Qur'ani babu abin da ke sanyaya zuciya kamar Al-Qur'ani. Wani malami yake cewa idan da a ce mutum zai ɗauki sati guda bai karanta Al-Qur'ani ba, bai saurari Al-Qur'ani ba, sannan bai ji irin damuwar da ake ji a cikin zuciya na rashin raya wannan zuciyar da Al-Qur'ani ba, yadda alama ne da ke nuna cewa wannan zuciyar ta mutu. Babu wani abinci na zuciya da ya wuce Al-Qur'ani. Sai yasa idan da ma'abocin Al-Qur'ani zai gaya maka irin daɗi da yake ji lokacin da ake karanta Al-Qur'ani ko yake karanta Al-Qur'ani, kai da baka san wannan abun ba za ka ce babu wani daɗi da kake ji a duniya. Domin Al-Qur'ani daɗi ne da ita. Zuciya baya samun nutsuwa sai da Al-Qur'ani. Yau idan da za ka shiga cikin wata damuwa ka rasa menene yake damunka, ka nema mafita ta nan, ka nema mafita ta can, duka ka gagara samun nutsuwa da za ka ɗauki Al-Qur'ani ka buɗe Al-Qur'ani ka karanta. Wannan karanta Al-Qur'ani da za ka yi
zai kwarayar da wannan damuwar da ke damun su a cikin zuciya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah ya ce waɗanda suka yi imani kadai zuciyoyinsu yana samun nutsuwa ne da ambaton Allah, sai Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillahi tatma'innul qulub, da ambaton Allah ne kadai zuciya ke samun nutsuwa. Yayin kuma masu albarka mu da muke zuwa muke saurara wannan tafsiri na Al-Qur'ani, wallahi Allah ya mana baiwa, Allah ya mana ni'ima. Yanzu nan a watan Ramadana da muke masallaci muke sauraron tafsirin Al-Qur'ani, wani shi kuma yana can yana yin abin da ba zai amfane shi ba, wannan yake gwada cewa kai Allah ya maka ni'ima, Allah ya maka baiwa. Da wannan nake kira gare mu kuwa masu albarka mu kada rufe wannan littafi na Al-Qur'ani. Sannan kuma yana daga cikin abin da mu za mu yi sakayya ma wanda yake karanta mana Al-Qur'ani, ba za mu iya biyan sa abin da yake karantar da mu ba, wallahi Fatima masa addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya muku wani abu na kyautatawa, wani abu na bajinta, wani abu na alkhairi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku masa tsinci ku bashi tsinci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ba ku da abin da za ku bashi tsinci to ku yi ta masa addu'a, har sai kun ji wannan cewa wannan addu'a da muka ta bulbula masa, wannan addu'a da muka ta masa mun biya shi abin da ya mana. Wanda kuma wannan karatun Al-Qur'ani da ake ta karanta mana ana ta fassara mana, aran ma yana ta karantun Al-Qur'ani malami ya fassara ana ta fassara, wallahi ba za ku iya biyan su ba. Ka samu wanda bai zo ya karanta maka Al-Qur'ani ya isar maka da saƙon Allah, wallahi mu imani a gare ka. Wasu suna neman wannan abu ba su samu ba. Muna shiga ƙauyuka muna gani su suna neman a zo a karanta musu Al-Qur'anin ma a koya musu yadda za su karanta Al-Qur'anin ma suna nema ba su samu ba. Balantana kai da ake zuwa har wurin da kake ake karantar da kai Al-Qur'ani, wallahi an magata an yanke maka dukkan wani hanzari. Sai yasa wai ka ce Al-Qur'ani kana matsayin musulmi izu 60 baka iya karatun Al-Qur'ani ba, wallahi abin kunya ne a gare ka. A ce izu ɗaiɗai har izu 60 baka iya ɗaukan izu ɗaya a cikin Al-Qur'ani ka karanta ba, wallahi an sha da gaske. Kana musulmi ka duba shekarun da aka ɗauka ana saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani akan wannan Al-Qur'ani har ciwo an zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma a ce ba kake karantawa ba. Za ka iya ɗaukan jarida ka karanta, za ka iya ganin menene yake faruwa a duniya, za ka iya ɗaukan wayanka ka buɗe social media ka karanta duk abin da yake faruwa, amma Al-Qur'ani ne a ce ba za ka iya karantawa, babu wani abu sanya da yake wannan. Sai yasa shawarin da nake bayarwa yau in kana da yaro ko dan makwabcinka wanda ya iya karatun Al-Qur'ani ya iya karanta Al-Qur'ani, ka naɗa kafa a gabansa ka koya Al-Qur'ani ba abin kunya ba ne. Abin kunya shi ne a ce ka mutu ka koma zuwa ga Allah ba kai karatun Al-Qur'ani ba. Mu riƙe Al-Qur'ani da kyau. Al-Qur'ani gatan musulmi. Babu wani abin da ke haska gaban mutum daga mutum ya zama cikakken wayayye, wallahi kamar wanda ya riƙe Al-Qur'ani. Sai yasa duk wanda yake ma'abarcin Al-Qur'ani, wanda ya san Al-Qur'ani da gaske, duk abin da ka samu na rayuwar duniya abin da mutane suke ganin cewa in ka same shi ka zama cikakken wayayye, shi a wurin wanda yake mabucin Al-Qur'ani, wallahi na ganin ka matsayin ba kawai ne in ba Al-Qur'ani ka iya ba. Don haka yayin kuma masu albarka musamman a wannan wata na Ramadan wajen da ake tafsiran Al-Qur'ani sauran kwanaki da suka rage mu dage wajen zuwa muna sauraron Al-Qur'ani. Sannan wayannan salloli da ake yi na nafili qiyamu ramadan qiyamul layl mu yi kokari a dinga yin wannan sallolin da mu yi kokari a dinga yin wannan sallolin da domin wayannan salloli na tarawih da muke ganin su a watan ramadan ne kare ake yin su. Idan watan ta fita babu wani lokacin da ake yin su, baka da tabbacin kuma wata ramadanan da ta dawo kana rayu. Wannan shine abin da zaka dinga kallo. Akwai wayanda wancan ramadan din an yi da su suna rayu ga wannan da su ba ta rayu. Baka sani ba, ban sani ba, duka ban sani ba, za mu kai wata ramadana ko ba za mu kai ba. Sai sa wannan din dama ne, dama ne ta samu mu yi amfani da dama tun kafin dama ya wuce mana. Abin da muka rayu da Allah ba mu gaya wanda muke da kusur da kuma azizanci ne na ɗan adam da rashin kwarewa yana wa Allah ya zama mai gida. Malamin da yake karantar da mu wannan tafsiri na Al-Qur'ani dan uwa mana Abdulmanan, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya kara wa rayuwarsa albarka. Alarman da ke ja masa baki yake sanya zuciyar mutane da karatun Al-Qur'ani. Alarma malamin isa, Allah ya saka masa da alkhairi.
Allah ya musu albarka baiwa, Allah ya tabbatar da gidajenmu a cikin imani da cikin alkhairi da shigar da manya mai rijiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masha Allah, malam Allah ya saka da alkhairi. Wannan kalmomi da aka gabatar mana da nasihohi, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da su da sauran duk abubuwan da ake yi gabatarwa na nasihohi, duk abin da ake mana nasiha albarkar abin. Kuma fatar shi ne ana so duk wanda ya ji nasiha abin da mutum yake yi na ba daidai ba ko ya gaza a wajen ya ɗau gyara, wannan shi ne babban abin da ake bukata. Na taɓa faɗi a nan, na yi wannan maganar a wani waje, mutum ya ƙware a duniya bai yi alƙur'ani ba. Bayan na tashi a karatu, wani zai ce mun gata mala ya kamata a dinga sassauta irin wannan lafuzar. Ya ce masa yalla bai ba sassauta lafuzar za a yi ba, gyarawa za a yi, wanda ka yi ƙur'ani ba kawai sai ya koya. To so kace mutum in ka zama farfesa ba ka yi ƙur'ani ba ya yi daidai, in ba ka yi ba kawai ba zai ka koya. Wannan shi ne wanda suka koya Allah ya sa albarka ce. Waɗanda kuma suke kan koya Allah ya sa albarka ya taimaka musu, ya gaza musu wajen koya. Allah ya muna albarka ba ci ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Yau Talata gobe ne rufewa ko jibi, jibi insha Allah ta'ala, jibi Alhamis insha Allah. Allah ta'ala ya kai mu, Allah ya sa mana albarka ba ci ɗaya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا كل يوم موجي ويا كل يوم صباح.